والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata da ran Laraba. Yau muna 11 ne ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446, wanda kuma ya dace da 11 ga watan 3 hijiran miladiya 2025. Ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na Ihya'us Sunna dake wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya. Idan ba manta ba, jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 8, wanda muna cikin bayani akan ta, lokaci ya cin mana. Yau za mu tashi da ainihin aya ta 9, amma za mu dan karanta aya ta 6, 7, 8 insha Allah sai mu shiga karatu katsi aya ta 9. Kafin nan akwai tambaya guda 2. Mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da mutumin da yazo masallaci ya samu wani ya samu wasu bangaren rakawoyi yana cikawa, ana ci masa almasbuk, wanda ya samu ko rak'a 1 ko rak'a 2 yana bi ci ko abinda aka tsere masa da shi, ko shi kuma ya shigo ya halatta bi shi sallah ko bai halatta ba? Wanda daga bacin kofa ya ce bai halatta ba, har ya bani amsa. An gane ko? To akwai maganganu guda 2, amma saban mu ta malikiya amsan shine bai halatta ba. An gane ko? Amma saban mu ta malikiya muna maimaitawa baya halatta almasbuqu abihi sallah. Almasbuq shine wanda aka tsere masa da wasu rakawoyi yana dawo da abin da ya rasa, yana cikawa ko yana biya. Ya zo a cikin fawakihud dani sharhi litafin risala, suka ce wal masbuqu la yakunu imaman. Indai mutum masbuqi ne to ba zai zama limami ba abadan, saboda hukuncin shi suka ce hukuncin mamuni. Wal ma'mumu la yakunu imaman, wannan shine abin da yazo cikin fawakihud dani sharhi litafin risala, wanda kuma da dama daga cikin malamai akan wannan fatawa suke. Bayan nan daga cikin littattafan mu na malikiya da aka sace kawo wannan magana, akwai littafin muktasaru na Sheikh Khalilu, wannan gagar yaro sunan littafin. Litafi ne da baka saka karanta shi da kanka ba, ko kai waye ka je gaban malamai sai ka je malamai sun karantar da kai. An gane ko? A yanzu a cikin garin Gomben nan malamai kadan suka iya karantar da wannan litafi, kadan dewon su malaman zaure ne kuma na gargajiya, wanda muke ce musu yan gargajiya. Daga cikin malaman mu na Ahlus Sunna masu karantar da wannan ba su da yawa, irin su Sheikh Usman Isa Taliyawa hafizahullahu wa ra'ahu yana karantar da wannan litafi, irin su Mala Adamu Girbo suna karantar da shi. An gane ko? Da ire-iren su daidai ko ne suka rage? Yawanci an fi hayaniya kawai, matasa karanta sifatu salatin nabi ya ta rigima da akamul janayiz, kowa bai iya sallah ba. An gane kuma ilimi yana wurin wannan dattawan malaman. Ina fata an gane. A je a yi ladabi a koyi karatu a wurin su, Allah kara musu lafiya. So wani na faɗa ne ba yana nufin su biyu ba ne, na dai ba da misali ne, kar wani ya ji ban kira na shi ba, kawai misali na bayar. Yauwa, to a cikin muktasar kali ya kawo mutane 6 wanda in ka bi su sallah baka da sallah, sai ka sake sallanka. Yace a mutum na farko, yace sallah tana ɓaci in kai koyi da na farko shine manbana kafiran, wanda bayyana ba musulmi bane ba, ka bihi sallah bayan an gama yace maka fa shi yana motsa jiki ne shi ba musulmi bane yana da dan kwatanta abinda musulmi suke ya ga yayi kama da exercise a takace dai bai furta kalmar shahada ba bai shiga musulunci ba ta wajen malaman mu na malikiya sai ka saki sallah na biyu yace imra'atan ko mace mace haramun ne namiji bi ta sallah sai dai mace yar uwata ko yaro wanda bai balaga ba amma duk namijin da ya balaga haramun ne mace ta mishi limanci bisa ga zance mafi karfin dalili ina fata an gane hatta taron mata an fi son aka samu yaro ko dan shekara 7 ne in ya iya karatun qur'ani ya zama shine limamin su sai in bai iya karatu bane sannan mace ta limanci limanci aiki ne na maza tun daga lokacin annabi alaihi salatu wassalam da sahabban shi da duk wadanda suka biyo baya sannan mutun na uku yace au kun ta mushkilan shine mata maza wanda shi halitta ne mata maza haka Allah yake halittar shi ba wai dan Daudu ba dan Daudu artificial ne wannan shi yake canja halittar shi Allah ya sauke sannan na hudu yace au majnunan ko mahaukaci ka bi mutun sallah an gama ka gane mahaukaci ne aka ce sai ka sake sallah wai wani yake ba mu labari wani ne na da tabin hankali wata ran sai ya shigo masallaci ya salla a nitse sai wani ya ce a suwane an fara samun lafiya kaga salla mai kyau ya ce adam ma ban yi alwala ba ne kaga wannan dole ka sake salla inda ka bi shi to shi sa malaman fiqihun musulunci suka ce mahaukaci ma ba abin yi salla na biyar a wajen malaman mu na malikiya suka ce au fasikan ko fasiki wanda ke bayyana fasikancin shi mutum baya jin kunyan ma san shi fasiki ne wannan shi ma bai halatta a bi shi limanci sai suka ce na shida au ma'amuman shine masbuki kenan da muke magana akan shi to saboda haka wannan shine fatawar mu na malikiya wanda zamu kawo shi a babin amana na ilimi wasu daga cikin mazahif wasu daga cikin malaman shafi'iyya da malaman hanabila su suna ganin wal masbuq kal musalli wahdahu hukuncin masbuki kaman mai sallah shi kadai ne idan na shigo na tada ikama ne kabbara ina sallah ya halatta kabi ne sai suna ga masbuki shi ma haka ne dan yin sun rubu da liman hukuncin shi hukuncin liba a hukuncin munfarid ne mai sallah shi kadai an fahimci wannan abin da kyau to wannan fatawar da ita wasu daga cikin malamai suke fatawa na wannan zamani wadanda yake dama masaban hanabila suke bi kama Sheikh bin Baz Ibn al-Uthaymeen ko da ka karanta al-Jarfan su dama su masaban hanabila suke bi to wannan ita ce fatawar da suke kai an fahimci wannan abin da kyau to muna kawo wannan ne karka dauka ba mu san wancan ba ita ba mun karanta mun sani to alayi halin in ka tsinci kanka a wuri sai kai fatawa da abin da ya dace da wurin ina fata an gane idan ka zo wajen mutane zaka musu fatawa ka kalli su waye waɗannan wannan ya halatta musulunci yasa Imam Ahmad ibn Hanbal sai ka ji an ce fi ahadi qawlaihi a ɗaya daga cikin maganar shi guda biyu idan yaje wani kawai aka mishi tambaya amsan da zai ba su daban dan yazo cikin birni ina fata an gane a birnin ma zai dubi su suke mishi tambaya kila amsan fantami daban da jiyari misali nake bayarwa ba dan nace haka za a na yi ba ko na bada misali ne an gane amma ba suna canja fatawa ne fa na son zuciya ba eh khalli balak ba haka muke nufi ba za su kalli kowa da irin abin da ya kamata ka gaya mishi wannan kuma annabi ma yayi wannan abin alaihi salatu wassalam bari in ba ku misali dan ku gane yanda abin yake wani dattijo ya zo tambaye annabi alaihi salatu wassalam yace idan ina azumi ya halatta na rungume matata kuma ya shigo gida ko ya dawo daga unguwa irin runguma na tarada ake sannu da dawowa sai yace ya halatta ko ma ya sumbace ta misali tun al'ada ne na Larabawa sai wani saurayi kuma yazo shi ma bayan wani lokaci da ban yi masa the same tambaya ya halatta rungumi matata ta kona sumbace ta ina azumi da rane ce ci bai halatta ba an gane ko to kaga annabi kowa ya bashi amsa daban-daban kuma tambaya guda daya suka ce saboda me saboda wannan dattijo ne wannan ko matashi ne za a yi barna yace a kai kan banda kai to shi yasa kowace tambaya akan bada ta based on wanda ya tambayan da kuma inda ake tambayan akwai wasu tambayoyin da za a min na bada amsa a nan idan na je Enugu wata amsa da ban zan bayar saboda bi an ba iri da bace da mujtaman da mutanen da rayuwar wurin akwai kwata wanda ta dace da su wanda bata dace da nan ba akwai ta dace da nan can bata dace da shi ba ina fata an fahimci wannan abin da ke to haka ake bin al'amura Allah ta'ala ya sa mu dace sai tambaya ta karshe wacce ita ma dai akan sallah ne menene hukuncin mutumin da ya zo masallaci an tsere mishi zai cika sallah kaga can abi shi ne nan kuma cika sallah wannan tambaya mun sha amsa ta yi cewa idan ka zo an yi sallar magriba misali ka samu raka'a biyu idan ka tashi zaka kawo daya zaka yi karatu a bayyane ko a boye to sil a masabar malikiya zaka yi karatu ne a bayyane fatiha da sura saboda ka biya abinda baka samu bane ba abin da ya tsere maka raka'a daya ne raka'a daya fatiha ne da sura a bayyane saboda haka zaka biya wannan ne wannan shine abin da imam malik ya fatawa da shi amma imam shafi'i yace a ba biya zaka yi ba cika sallar ka zaka yi menene cikawa menene karshen magriba raka'a daya ne a boye fatiha a boye shikenan ita zaka yi hujjan waɗannan da suka ce a biya wani hadisi suka fassara shi kalman faqdu wama fatakum faqdu abin da ya kubuce muku ku biya haka imam malik ya fassara shi Imam Shafi'i kuma yace wa mafatikun fatimu shi ma hadisi ne abin da ya kubuce ku cika an gane ko to idan cikawa ne shine fatiha kadai zaka kawo karatu a bayyane dan shine cikon magriba idan biya ne kuma ka biya abin da baka samu ba haka yake a kowace sallah na'am ah nace ai amsa biyu na bayar idan zaka biya abin da ya tsere maka shine fatiha da sura a bayyane in zaka cika kuma fatiha kadai shine karshen magriba ibn hajar al-asqalani shi abin da yace in ka zo kai kabbaran harama shine farkon sallan ka to liman yana sallama ka tashi gaba kawai zaka yi ba baya zaka yi ba ina fata an gane to yanda tsarin sallar yake kawai ka tafi haka ka cika sallan ka so kuma suka ce a a abin da zaka yi shine zaka biya abin da baka samu ba ko raka'a daya ne ko raka'a biyu ne zaka biya dai abin da ya kubuce maka to a irin wannan gabar duk wacce mutun ya dauka akwai magabata da suke kan wannan fahimta kar ka ce wane wane ba akan da yake yake waɗanda suka yi fatawan sun fi kama sanin hadisin da kuma sanin sunna din Imam Malik da Ash-Shafi'i kaga dalibi ne da malami shi Ash-Shafi'i dalibi Imam Malik ne to amma kafin mai karatu kun fa imamu na Malik sai da ya nemi alfarma gwamnatin Makka ya rubuta mishi wasika ya tafi Madina ya nema masa alfarman ya karatu ne Imam Malik an gane ko dan shi Shafi'i dan Makka ne duk da an haife shi a Falastin a Gaza wannan Gaza da yanzu tsinannu suke ta mata lugudan wuta Isra'ila to ana ka haife Imam Shafi'i bayan baban shi ya rasu yana yaro karami mahaifin shi ta dawo da shi Makka dama asalin su in Makka ne zama ne kai su ta yasa a Makka ya taso a Makka yi karatu to bayan ya tun yana dan shekaru 10 ya zama babban malami to a lokacin a duniya kowa na sha'awar zuwa wurin Imam Malik a ce kai karatu a gun Malik nan ma wata miza ce kama a da a ce maka Abu Zaria kowa na so a ce a je Abu Zaria to haka Imam Malik yake kowa so yake a ce a je Madina wurin Imam Malik to Shafi'i ya nemi alfarma gashi yayi yaro ba za a dauke shi ba sai gwamnatin Makka ya rubuta wasiƙa ya bashi yaje aka nemi alfarman ya zama cikin daliban Imam Malik ya karanta mu wadda ya haddace ta a cikin kwana 40 sanadan wa matana da kala haddasananta da komai cikin kwana 40 an gane ko sai abun ba na wasa bane ba Allah ya kara musu yarda to duk wacce ka dauka waɗannan fatawan idan mazhaban malikiya kake bi ka rike wannan babu laifi idan kana bin fiqhul muqaran kace a zaka dauki magana Imam Shafi'i babu laifi al'amru wasi ba abinda ake ta da jijiyan wuya bane ba insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace na'am zamu tashi kamar da na faɗa zamu karanta aya ta 6 zuwa ta ainihin 8 a cikin wannan sura mai albarka suratu taha wala haula wala quwwata illa billah mai Allah yace
bismillahir rahmanir rahim له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayani game da ainihin buwayen shi da izzan shi da kuma siffofin shi sai ce lahu ma fi samawati ma fil ard shi yake mallaka nashi ne duk abin da ke cikin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ma tatathara da abin da ke karkashin kasa to Allah da ya magana akan izzan shi da siffofin shi da buwaya ya fadi girman su to sai ba da labari kuma game da zurfin ilimin shi zurfin ilimin Allah sai ce wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana magana da harshenka fa innahu ya'lamu sirra Allah ya san abin da ke boye wa akhfa da abin da yafi sirrin maboyuwa sirru sirru kenan shine wa akhfa shine malamai suka ce as-sirru shine ko abin da ka faɗa a hankali kila ma ba wanda ya ji kai kadai ka ji dan asali kalman as-sirru shine ka ji yadda kanka kar wani ya ji wa akhfa abin da ya darsanu a zuciyanka kai kanka ma kana kokarin boyewa kanka shine wa akhfa shi yafi sirru ma zama sirru abinda kai da kanka za ta tambaye ka kace babu komai kuma ka san akwai komai din an gane irin wannan kai kanka ma kana denial wa kanka abun ba haka bane ba shine wa akhfa to Allah ya san wannan abu ya san abin da ke boye ya san abin da yafi boyuwa ma boyuwa shine wa akhfa to da ya maka bayani game da girman buwayen shi da izzan shi da kuma zurfin ilimin shi sai ya ce Allahu la ilaha illa huwa ai shine Allah wanda ba abin bauta bisa ga cancanta shi sai ya ce lahul asmaul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau ba a cewa sunaye kyawawa sai dai mafiya kyau domin shi al-husna shine kamar superlative ina fata an gane kun san akwai positive akwai comparative akwai superlative shine kololuwa kenan ba to shine al-husna abinda yake kololuwa wajen kyawu to duk sunan Allah da ka dauka kowanne al-husna ne yafi kyawu kyawu ina fata an gane Allah shine as-sami'u mai ji kai ma kana ji dabba tana ji aljani na ji mala'ika na ji amma irin na Allah ne ba irin na Allah bane ba dan Allah yana jin kowa da komai a lokaci guda mutum miliyan 2 su taru a filin arfa kowa na addu'a kuma Allah na jin me yake cewa san duk masallatan duniya Allah na jin abin da suke cewa da duk kasuwannin duniya da office da ko ina da coci da birni da kauye da waɗanda suke jirgi a sama duk Allah na jin kowa a lokaci daya kaga jin kenan sannan kuma albasiru kuma yana gani ba abin da ke boyuwa mishi sai shi yasa Allah ya bawa kanshi wani suffa a cikin suratul hadid yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to annabi dai tashi maka bayanin me wannan ayat take nufi sai fassara maka da kanshi yace allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un wa antal zahir falaysa fawqaka shay'un wa antal batin falaysa dunaka shay'un kai ne al awwal na farkon da bashi da farko wal akhir na karshen da bashi da karshe sai ce wa zahir wanda yake yarin jayi kowa da komai kuma yana saman kowa da komai arrahmanu alal arshi stawa al zahir din kenan komai na kasan shi shi yake saman komai sai ce al batin wanda yake boyayye ba abin da ke buya mishi shine buyan ma da kanshi ina fata an gane shine al batin wanda ke boyayyen da ba abin da ke buya mishi to kaga kowace daga cikin sunan Allah al asmaul husna ne Allah na ganin kowa yana ganin komai kuma a lokaci guda sannan Allah shine al alim masani masani dangane da dukkan komai Allah ya san jiya da shekaran jiya ya san yau kuma ya san gobe da jibi ba wanda ya san wannan sai Allah duk abin da za a predicting zai iya canzawa haka ne ko ba haka ba idan an ce za a samu abu kaza yan weather focus ce za a yi ruwa sai ga kuma ruwan bai zo ba za a yi snow kaga snow bai zo ba idan kana wurin da ake snow ko za a samu abu kaza za a samu ta guguwa wanda karfin ta ya kai kaza sai ga karfin ya rabu to sai Allah shine al-alimu dan kadan ne ya sanar da mutane daga cikin ainihin ilimi to wannan iya nuna buwayan Allah da girman Allah da kuma mu'jizan shi to Allah da ya gama gaya manzon Allah wannan sallallahu alaihi wasallam kai tsaye Allah sai ya dauki manzon Allah kai tsaye zuwa labarin annabi Musa dan ya karfafi annabi zai bashi labarin wani annabin da suke kamanceceniya dan akwai kamanceceniya tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta wurin shari'ansu da irin gogormayin da yayi da wahalar da ya sha ya rasulullahi kwantar da hankalinka hal ataka
wa hal ataka hadithu Musa iz ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara inni anastu nara la'alli آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
الله يقول وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك وانا مفسر أكما لم يسك مش دوسنا دا استفهاميني أولي بيو وسكا چه وهل أتاك حديث موسى شن labarin Musa ya zo ma kuwa sai ce a bai zo min ba Allah ya ce to ga labarin ko kuma wahal ataka hadithu Musa ai ko labarin Musa ya zo maka ce eh ya zo min to ƙara karantawa ina fata an gane wasu ka ce wahal ataka hadithu Musa a tabbas labarin Musa ya zo maka to me yasa kake damuwa ina fata an gane duk wanda ka dauka kuma yayi saboda Qur'ani yana kawo abu guda ɗaya dauki ma'anoni da yawa wahala taka hadithu Musa idra anara a lokacin da ya hango wuta yana tafiya a cikin dokar daji ya baro Madina ita Madina a yanzu tana kudancin Jordan Jordan ta yanzu Oman ina fata an gane ko kuma Urdun kamar da Laraba ke kiranta Jordan ko Urdun ba Oman Oman kasa ce daban ya baro kudancin Jordan yana kan hanyar shi ta zuwa Misra ya ji ya zauna shekara kusan 10 a can mun san abubuwan da suka faru wanda ba lokacin kawo su bane ba to bayan ya gama zaman shi a Madian sai ya ga wannan dattijon da ya zauna a gidan shi yace yanzu kan zan koma garin mu saboda ina da mahaifiya ina da ƴan uwa zan je na gansu ga dan uwan shi Annabi Harun ga ƴar uwan shi mace da makamantansu to yana kan hanyar tafiya cikin dare ya shigo kasan Misra yana cikin dajin Saina wuri ne wanda ke Sahara wanda yanzu idan ka tashi daga Al-Kahira ko daga ko ina da Egypt idan zaka tafi Madina zaka ga wannan dajin zaka Sahara ne amma kuma akwai duwatsu ina fata an gane to a cikin wannan jejin abun ya faru akwai duwatsu a nan wurin da ake kira Saina to Annabi Musa alayhi salam ya kamo hanya daga Madian kudancin Jordan ya iyo hanyar Misra yana tafiya to tafiya ce da dare saboda annabawa suna tafiyan dare saboda mai annabi ya faɗa cikin hadisi Allah yana nade ƙasa da daddare tafiya tana da albarka da daddare an gane ko amma in akwai aminci kenan in akwai security yawa karka bi hanya kama haka ce ni nace sunna ne yawa idan akwai aminci kenan amma in babu aminci kare lafiya da dukiya shine wajibi akan ka aikata wata sunna Allah ya ba mu zaman lafiya to yana cikin wannan dajin kawai izra anara sai ya bata hanya da ya bata hanya yana ta dai neman ina hanya take sai ya hango wuta to galibi kuma Laraba da sun hango wuta a daji to alamu akwai mutum a wurin Laraba sukan kunna wuta imma ko saboda bako ya zo wurin sai su dafa abinci suna neman ina bakon da zai ci abinci sai a kunna wuta dan ya hango ya tawo ya ci yanzu ma haka muke ku mu sai dan mu kashe wuta to kuma dai menene kawai ya hango wuta a cikin daji kuma duk inda kaga wuta ko yanzu alamun akwai mutane a gun inda kana cikin jeji da daddare ko makiyaya ko kuma da akwai ne kawai a wurin to da ya hango wannan wutan fa qala li ahlihi sai ya ce wa da ahlin shi matarsa in ku su ku zauna a nan wurin ku tsaya kaman ku jira ni to sai malami suka ce anan iz fa qala li ahlihi sai ya ce wa matar shi in ku su ku zauna dan jami'i ne wawul jama'a ne to ya nuna ba ita kadai bace kenan sai wasu malami suka ce akwai matar shi akwai dan shi dan already har sun aihu sannan kuma akwai yaron shi wanda yake ainihin masa hidima kaga su nawa kenan su uku shi yasa sai ka wawul jama'a dama larabci suna da mufrad singular kenan suna da musanna wanda a duniya ba yaren da yake da wannan sai larabci suna da jami shine plural wanda yake tashi daga uku kaga ko a Hausa ko a Turanci ko a kowane yare galibi daga biyu jami ke farawa ko daya biyu abin da ya sama amma larabci akwai daya akwai biyu akwai jami daga uku abin da ya sama an gane ko to sai ya ce umku su ku zauna ku jira ni inni anasu nara na hango wata wuta la'alli atikum minha biqabasin lallai ni in naje wajen wannan wutan zan zo muku da qabas qabas shine ainihin harshen wuta kaman ka je ka dosa na wuta ka dauko ka taho dan yazo ya kunna abu biyu sa zai je wurin na farko lokaci ne na sanyi a inda za su huta suna bukatar su kunna wuta dan su ji dumi shine da alli atikum minha biqabasin sai ce aw ajidu ala an-nari hudan ko kuma na samu shiriya a wajen wannan wutan na samu wani mutum agun ko wasu mutane i tambaye su ina ne hanyar da zai kai ni gari kaza su ainihin nuna min hanya shine ma'ana aw ajidu ala an-nari huda to kaman da duk malaman tafsiri suka ce lalle annabi Musa ya bata a hanya ne suna ta ainihin kame kame a cikin daji ga sanyi ga kuma dare yayi sai hango wannan wuta alhamdulillah ga can mutane amma kuku tsaye anan saboda mi saboda ya nuna cewa shi namiji ne idan ma akwai wani hatsari a gun bari shi ya fara zuwa sa annabawa ainihin sadokai ne ba a taba annabi ragowa ina fata an gane an ce da akan aiko annaba marasa karfi amma tun daga kan annabi Shu'aib tun daga annabi Lut afwan duk annabin da za a aiko mai karfi ne saboda ya ce law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid yace ka ina malani ga karfa ne sarauki da kun gatsiya to annabi yace tun daga lokacin ba ƙara aiko annabi ba sai ka karfan tsiya wanda in za ku da kuma ba zai da ku ba an gane ko to annabi Musa sadauki ne ya faru da shi a lokacin da yaje Madian dutse ne wanda sai katti wajen 40 sun taru su daga shi kawai ya daga dutse haka ya aji tun daga nan yaron suka ce wannan wani mutum ne na musamman suka je suka ba baban su labari an gane ko daga nan baban ya ce a neme shi to shine anan da yake cewa ku jira ne na samu qabas to a cikin suratu an-namli sai ce bi shahabin qabasin la'allakum tasaluna zan zo muku da ainihin harshen wuta domin ku kunna ku ji dumi kina tasaluna amma a cikin suratul qasas kuma sai ce jazwatin minan nari la'allakum tasaluna zan zo muku da garwashin wuta shine jazwatin minan nari duk abu guda ɗaya ne da garwashin wuta in aka samu shi aka saka yayi aka hura zai kama idan ma harshen wutan ne ya samu duk da zai yi amfani kowanne malami suka ci babu cin karo da juna falamma ta ka karanta wannan kuwa na'am
falamma ata hanudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas tuwa
Allah ce falamma ataha a lokacin da yazo jan wannan wutan sai ya ga wani abin mamaki sai ya ga wutan a jikin wata bishiya take babu kowa a gun bishiya ce danya sharaf amma kuma ga wuta na ci a jikinta asha Allah ne sanya wutan kawai da ne kira shi yazo wurin sai mamaki ya bishiya kuma ga wuta a jikin bishiya danya ba bishiya ainihin wacce ta bushe ba to idan ya matso kusa da bishiyar sai ta ja baya in kai ne guduwa za kai idan ya matso sai bishiyar ta ja baya shine Allah ce falamma ataha a lokacin da ya zo wajen wannan bishiyar nudiye ya Musa sai ji ana kiran shi ya Musa anan Allah ya kira shi dan ya kwantar masa da hankali dan ce kai rude wazi ko jimana amma sai aka kira sunan shi duk wanda ya kira sunanka alamun ya san ka ne tunda cikin dare ne ya Musa sai ji ana kiran shi kawai ya Musa daga cikin dutsen Turi Sina Allah ce wanadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya sai muka kira shi daga ainihin janibit turil ayman dutsen na gefen hagu a gefen dama da annabi Musa kaman yana misali tsaye inda yake tsaye dutsen na gefen dama shi kaman ga bishiyan anan yana so dauki wuta nan ga dutse sai ji daga jikin dutsen ta gefen dama shi kuma kawai ana kiran shi shi yasa Abdullahi bin Ahmad ibn Hanbal ya tambayi baban shi Ahmad ibn Hanbal yace da aka ce annabi Musa ya magana da Allah ya ji magana Allah ya ce kwarai da gaske magana ya ji da sauti Allah ne ya ga dama ya ji maganar shi shi yasa Allah ya ce wa kallama Allahu Musa takliman Allah yayi magana da Musa magana ya karfafa abun karma wani yazo ya ce ba magana bane ba wani wasu malamai sun ce ai kawai an sa masa ne a zuciya kamar ya a zuciya Allah ya ce kallama kallama Allahu Musa muke takliman isa ce karfafa abun in kace ai muke ce wa atina dauda zabura ma ba zabura aka bashi ba dan duka aiki ne a takaice dai Allah yayi magana da annabi Musa shi kadai ne wanda ya taba jin maganar Allah a cikin mutane a duniya manzon Allah ma bai ji maganar Allah ba sai da ji fadar Ubangiji subhanahu wataala to da aka kira shi aka ce ya Musa sai aka ce da shi inni ana rabbuka ni ne ubangijinka ni din nan dai ni ne ubangijinka fakhlana alayka dan haka ka cire takalminka ka cire takalminka shi yasa har yau idan ka je kauyukan bare-bare a Maiduguri wanda ni na ga wannan abun ba labari zan ba ku ba idan ana darasin allo alayi in zaka wuce sai ga mutum ya cire takalmin shi ba doka bace kawai girmama qur'ani ne fakhlana alayka ka cire takalminka innaka bil wadil muqaddas tuwa lalle kai kana ainihin wajen wani al muqaddas tuwa kana cikin wani kwari al wadi shine kwari al muqaddas tsarkakakke wato kwarin da aka tsarkake tuwa wasu malamai suka ce sunan wurin ne wasu malamai suka ce a'a tuwa din nan shine kwarin da ya tsuke tsakanin dutse da dutse ne ga kuma kwari shine aka kira shi da ainihin tuwa to anan malamai sai suka tattauna Allah ya ce da annabi Musa fakhlana alayka ka cire takalminka saboda me innaka bil wadil muqaddas tuwa dan Allah ya ce da yazo shi falamma ta hanudiya an buri kaman finnare wa ma haulaha wa subhanallahi rabbil alamin auduku kuma yace a fil buqatil mubarakati minash shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin Allah da ya kira wurin da wuri mai albarka buqatil mubaraka sai suka ce me yasa aka ce annabi Musa ya cire takalmin shi wasu malamai suka ce saboda yana wuri mai albarka Allah yana so ainihin jikin annabi Musa yayi mubashara da wannan wuri mai albarka din akwai takalmi wani abu ya shiga tsakanin su ana so kafan shi ta taka albarkan wurin dan ta ibi wannan albarka shine babban dalili dan wasu malamai sun ce a takalmin nashi an yi shi ne da fatan jaki ko sun ce takalmin bai da tsarki da maganganu irin waɗannan gabaɗaya labaru ne zance mafi inganci a wurin malamai albarkan wurin Allah yake so ya shafi jikin annabi Musa inda magana Allah yake sauka akwai albarkan da yake wannan wurin to so Allah yake samu albarkan ko yake cire takalminka to sai wasu malamai akan wannan suka ce bai halatta yi sallah da takalmi kenan ina fata an gane dan an ce fakhlana alayka ka cire takalminka innaka bil wadil muqaddas tuwa to ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi yayi sallah da takalmin shi yanda yazo cikin hadisin Imam an-Nasa'i ya ruwaito da wadansu daga cikin malaman sunna dewa Imam Abu Dawud da makamantansu hadisin Abu Sa'id al-Khudri da annabi yazo yana sallah hadisin Abu Dawud da shi da sahabban shi yana limanci sai aka ga ya cire takalmin shi ya ainihin gurgar ya ta gefen hagun shi sai sahabbai kowa ya dinga cire takalmin shi yana gurgarwa kaga masu tsantsan bin sunna kenan babu tambaya annabi ya cire kai kowa ya cire nashi suka dinga cire takalman su da suka gama sallah kala sai annabi ce ma hamalakum ala alqa'ini alikum me yasa kuka dinga cire takalman kuna gurgarwa kalu suka ce ra'aynaka alqaitana alayka fa alqaina li alana yo mun ga ka wurgar da naka waye zai jira mu ma sai muka dinga cire namu kawai kala sai annabi ce da su inna jibrila atani lalle ne din jibrilu ne zo min da yazo sai ya ce da ni fa akhbarani ya bani labari anna fihi ma qadaran jikin takalmi na akwai najasa yace na cire shi wa kala yace idza ja ahadukum almasjid idan ɗan ku yazo masallaci zai yi sallah falyanzur ya duba idza ra'a fina alaihi qadaran idan jikin takalmi shi akwai najasa falyamsahu ya goge ko ya wanki wali yusalli fihi ma yi sallah da takalmi shi kun fahimci abin da kyau to wannan sai nuna cewa ya halarta ai sallah da takalmi wancan da aka ce annabi Musa cire takalmi ka ga dalili dalili ne ya samu albarkan wannan wurin saboda haka kaga mutun na sallah da takalmi takalmin shi mai tsafta abin da ya sunna ne mata annabi alaihi salatu wassalam annabi ya ce ku saba wa yahudawa ku yi sallah da takalman ku yahudawa ba sa ibada da takalmi dan ku saba musu ke sa zaka yanzu yawanci ana sallar jana'iza kowa da takalmi shi ya halatta sunna ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina fata an gane to dan gane da wannan an ce cire takalmin shi innaka bil wadil muqaddas tuwa saboda kana wuri kwari wanda yake mai albarka dan ka samu albarkan wannan wurin sai Allah ya ci mishi
wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ala Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri
ubangiji yace da shi wa ana akhtartuka ni na zabe ka ya ga annabi Musa kamar yace da shi inni safaituka ala an-nasi bi salati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun minash shakirin na zabe ka da risalata da magana ta fa khus ma atituka ka rike abinda na baka da karfi wa kun minash shakirin ka zamo daga cikin masu godiya to Allah ya ce wa ana khtartuka ni na zabe ka fastami ilma yuha ka saurari wahayin da za a maka akwai isma akwai istami a larabci me bambancin su kowanne ka saurara ne amma kalmar istami ta fi karfi saboda haruffanta yafi yawa suka ce ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatul ma'ana duk inda aka ƙara harufa wajen gina kalma to ma'ananta kuma zai fi yawa idan an ce ka saurara kowanne irin saurara shine isma amma an ce istami ka saurara cikakken saurara ka tara hankalinka zuwa ga abin da za a gaya maka shine fastami ilma yuha ka saurari wahayin da za a maka innani ana Allahu lalle tabbas ni ne Allah yana ta ƙara maimaita mishi la ilaha illa ana ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni fa'buduni da haka ka bauta mini waqimis salata li dhikri ka tsaye da sallah dan ambatona waqimis salata li dhikri kaga na ababe guda biyu ga kalman shahada ga sallah dan an ce da shi innani ana Allahu lallai ni ne Allah la ilaha illa ana ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni fa'buduni dan haka to ka bauta mini ni kadai kar ka hada ni da kowa kar ka min shirka yace waqimis salati li dhikri ka kuma tsaye da sallah dan ambatona yasa ka kalli hadisin buniyal islamu ala khamsin me na farko sai me wannan du'a bude ne kalmar waqimis salati shine na biyu kaga shahadatu alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasul du'a bude ne ina fata an gane sannan wa aqimis salata ka tsaye da sallah ko wa iqamis salati a tsaye da sallah to shi yasa bayan kalmatar shahada babu ibada mai girma kamar sallah to anan sai malami suka ce da Allah ce wa aqimis salata ka tsaye da sallah li dhikri dan ambatona me ake nufi da wannan kalma saboda zikiri masdar ne aka yi mudaf din shi mudafa mudafu ilayhi zai dauki ma'ana guda biyu ko ka tsaye da sallah da zikiri saboda zikiri na bi ma'ana kana min zikiri dan sallah Allah ya kirata da zikiri cikin qur'ani yace idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi a ila salatil jumu'a kenan amma sai ce zikrillahi to sallah ana kiranta da suna zikiri ina fata an gane to sai suka ce anan ana nufin ka tsayi da sallah li zikiri dan zikiri na dan ambatona a matsayin zikiri kai din kana ambatona wasu malami suka ce a zikiri din nan shi ubangijin maf'ulun bihi ne in an dauke shi maf'ulun bihi shine annabi Musa ya tsaye da sallah saboda tuna Allah in kuma Allah ya koma fa'ili sai zama ka tsaye da sallah dan na dinga ambatonka kun gane wannan abin da kyau saboda annabi ya ce Allah zai na ambaton mutun cikin mala'iku ga ba na wani dan wani yayi abu kaza ya dinga ba mala'iku labari ya ba jibiru labari ya je sanar da wani wani yayi kaza wani yayi kaza Allah na son wani to ka tsaye da sallah akan lokaci dan na dinga ba mala'iku labarinka shine li zikiri dan ambatona da dinga ambatonka a cikin mala'iku fasara bi malami suka mata amma wani hadisi da ban ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin muwatta na imamu na malik da sahihul bukhari da muslim wataran annabi suna tafiya da sahabbai sun dawo daga yaki suna kan hanyar koma madina sai dare yayi sai annabi ce to a zauna a yi menene a tsaya a kwanta a yi bacci a huta jama'a dabi'a ce ta annabi dan dare tsala sai ce to a tsaya da tafiya a kwanta a huta bayan sallar asuba kuma sai a ci gaba to da aka tsaya duk inda aka tsaya kuma annabi yana sa mai gadi to sai aka sa bilal ya warananka ne kai ne mai tsaro zaka tsare zaka yi gadi kuma zaka kula da alfijir na fita ka kira sallah bilal yace an gama shikenan kowa ya kwanta bacci bilal da yake kowa ya bacci shi ma ya zauna sai jingina jikin wani abu to kaga mai zai faru dan akwai gajiya ka jingina ai sai bacci ya dauke sayyidina bilal babu wanda ya farka sai manzo Allah cikin su alaihi salatu wassalam da ya farka shi ma zafin rana ji a fuskar shi wato tafiya ce mai wahala alaji tafiyan kafa ga zafin rana ga ba isasshen abinci ba isasshen ruwan sha ga yaki sai an ce maka ma sun gaji kuma dama cikin tsakiyar dare suka tsaya sai da dare ya raba kafin ya ce a tsaya a huta in ka kwanta wannan sai abin da hali annabi da ya farka sai ya tashi sauran sahabbai kowa ya farka sai ya ce mu bar wannan wurin a ƙara gaba a je a yi sallah sayyidina bilal ya ce da muka je wani wuri aka yi sallah sai annabi ya ce man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa innahu lawaqtuha duk wanda ya bacci bai yi sallah akan lokaci ba ko ya manta har lokaci ya wuce annabi ya ce to ya sallaci wannan sallan a lokacin da ya tuna ko a lokacin da ya farka daga bacci shine lokacinta sai annabi da ya faɗi wannan hadisin sai ya ce wa aqimis salata li zikri Allah ya ce ku tsaye da sallah dan ambatona kamar a lokacin da ka tuna kenan annabi sai fassara wannan ayan a haka to anan sai malami suka ce ashe duk mutumin da ya yi bacci ya farka ka kwanta ka farka kawai rana ta fadi baka yi la'asar ba ko ka farka rana ta fito baka yi sallan asuba ba ya zaka yi qara'i zaka yi ko kuma azai suka ce babu qara'i kan mutum duk wanda bacci ya dauke shi idan ya farka zai yi sallah wannan shine lokacin shi ba biyan sallan zai yi ba kar ma kai niyan biyan sallah kun gane ko kuma ka manta irin wannan yana faruwa yafi faruwa kuma a sallan isha yafi faruwa a sallan isha sai ka shiga wasu sabgogi baka samu jami'i baka ce bari je gida in yi sallah kana zuwa Allah sai ka manta kuma yana faruwa da kowa wannan ba sai wanda bai damu da sallah ba kada ka dauka wa raunin imani ne da imanin ka cikakke sai Allah ya mantar da kai dan wani sai ya ce a rashin imani ne abun yakan zo ne najir an gane ko to a in ka tuna to a lokacin da zaka yi sallan ba qara'i zaka yi ba zaka yi sallah ne shine lokaci innahu lawaqtuha haka annabi ya ce wannan lokacin shine lokacin sallar mutum. Allahumma amin. To malamai suka ce wanne ya bar sallah da gangan kuma fa shi da gangan ya bar lokacin sallar ya fita, wadancan babu zunubi akan su, babu qara'i, ku gane abu guda biyu, wanda ya bacci ko wanda ya manta. To wanda ya bar sallah da gangan fa, sai malamai suke magana guda biyu. Zance mafi inganci shine mazhaban jumhurin malamai, suka ce yayi laifi, ya aikata babban kaba'ira, kuma zai rama sallah. Ina fata an gane, zai rama sallah kuma yana da zunubi dan ya bar sallah ta fita da gangan. Wannan shine mazhaban jumhuru, kamar da Imam Al-Qurtubi kawo cikin tafsiri shi. Wasu malami suka ce a'a, ba zai rama wannan sallah ba dan lokacin ta ya fita. An gane ko? Amma ba ma fatawa da wannan fatawan gaskiya. Ka biya sallan shine ahwadu, shi yafi ainihin nutsuwa. Amma kawai a ce wajen sallah lokaci ya wuce ba za ka yi ba, a ka biya sallah alaji, kuma ka bi ta da istighfari. An gane ko? Wannan kenan. Sannan a cikin, a ƙarƙashin wannan, malamai suna cewa wanda ya kare azumin shi da gangan abin na alaka da fiqhu ne, shi yasa nake son mu tattauna yau. Imam Al-Qurtubi sai da ya shafi fuka da yawa akan wannan matsala. Wanda ya kare azumin shi da gangan zai rama ko ba zai rama ba? Zai kafara ko ba zai kafara ba? Zai rama, zai kafara. To zaka akwai malamin da suka ce babu kafara, babu ramuwa akan shi. Akwai wannan fatawa. Na'am. Sai su ce na'am, da gangan, da gangan ya kare azumi, ya ci bulus ko? To ka ji wani? Ya ci jahannama ne. Ba maganan bulus kan ai. Wanda ya ci bulus shine wanda ya ci abinci da mantuwa, shine ya ci bulus. Amma wanda ya da ganga ya ci jahannama ne. Annabi ya ce duk wanda ya manta, man nasiya fa akala aw shariba fi nahar ramadana, duk wanda ya ci abinci ko ya sha abun sha da rana nasiyan amma da mantuwa, fala qada alaihi wala kafara, babu ramuwa, babu kafara. Innama aqamahu Allahu wa saqahu, Allah ne ga damu ya ci da shi sha da shi. Allah ne yake so dan rage ma zabi. An gane ko? To irin wannan shine ka ci bulus, amma da gangan ka kare azumi, akwai kafara ko babu? Da akwai malaman da suke bada fatawan babu kafara akan mutum, wasu ne su gifari. To wannan fatawan ko da akwai malaman da suke bada ita, akwai hasari. Waɗanda suka ce a rama, ga hujjojinsu kamar haka. Suka ce hujja ta farko, akwai sahabin da ya zo wurin Annabi alaihi salatu wassalam, yana cewa halaktu, na halaka, na bani na lalace. Annabi ya ce me faru? Yana ta ihu, ce kwantar da hankali ka me? Ya ce na saju da matata da rana yanzu nan a cikin Ramadan. Annabi sai ya shiru. Ya samu wuri shi kuma ya zauna a sayin da za a yi da ni. Annabi ya ce masa to abinda za ka yi shi ne, za ka iya azumi 60, ya ce guda ɗaya ba man ƙari samu, ana maganar 60, ce ba maganar azumi 60 kan, a dai samu wata fatawa. Annabi ya ce za ka yi ƴanta baiwa, ce ba shi da baiwa. Za ka iyaka ciyar da miskinai 60, ya ce ko sisi ban da shi, ina zan ciyar da miskinai 60? Annabi ya ce ni dai a sanya za a samu wuri zaman dirsha. Ana cikin wannan halin sai ga an kawo Annabi sadakan dabino mai yawa wanda zai ciyar da mutane 60. Annabi ya ce to ka ɗauki wannan dabino ka je ka ciyar da mutane 60 a madadin kafara. Ya kalli dabino, ya kalli Annabi, ya ce zo a Madina ko wanda ya fi ni bukatar dabino nan? Ya ce ya rantse da Allah, ma baina labataiha, tsakanin duwatsun nan na Madina babu wanda ya fi ni talauci, wannan dabino ne na fi cancanta a bani. Har rantsuwa yi. Annabi ya shiru, ya ce to ka ɗauka ka je ka ciyar da iyalanka a madadin kafara. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur rahama din kenan. Bil mu'minina raufur rahim. Ina fata an gane. Ke sa Allah ya ce rasulun ne ya zo muku, azizun alaihi ma anittu. Duk abin da zai kuntata muku yana bata mishi rai. Baya so ya ga kun takura. Yace harisu alaikum, duk wani alkhairi kuma yana muku kwaɗayin shi. bilmu'minina ra'ufur rahim dangane da mummunai ga jin kai ga yafiya ga tausayi sallallahu alaihi wasallam to kaga anan annabi ya sa shi kafara ko bai sa shi ba saboda me saboda ya kare azumin shi ai dalilin sa shi kafaran ba wai dan jima'in bane saboda ya kare azumi da gangan ne illan ake kallo idan illan ya sa kare azumi ne to wanda ya ci abinci ma hukuncin sa dai ne bangane kun gane hikiman ba suka ce abu na biyu annabi ya ce man akala aw shariba fi nahari ramadana nasiyan duk wanda ya ci abinci ko ya sha abun sha a cikin ramadana da mantuwa fala qada alaihi wala kafara ba ramuwa akan shi babu kafara sai suka ce to sai mu kalli wannan hadisin mu ce man akala aw shariba fi nahari ramadana amidan fa alaihi alqada wal kafara duk wanda ya ci abinci da gangan ko ya sha abun sha da rana a ramadan da ganganci akwai kafara akan shi akwai ramuwa tunda an ce in kai da mantuwa babu ramuwa babu kafara to kishiyar shi in kai da gangan fa akwai kafara akwai ramuwa kun gano wannan abin da kyau hujjar su na uku suka ce sannan in aka bude wannan kofan kofa ce ma ta barna ka ce mutane in ka kare azuminka da gangan in dai ba jima'i bane babu ramuwa ba kafara kawai kai ta istighfari ka bude kofan barna a wannan zamanin na raunin imani kuma ga zafin rana kun gano wannan abin da kyau to imamu na Malik Allah mai sharhama da suka toshe kofan nan hujjar su tafi dacewa da shari'a aka wanda suka bar abun a sake hujjar malikiya tafi karfi ke sa Ibn Taymiyyah kaga dan masaban Hanabila ne yace duk mashabobi gaba ɗaya kaf in ana maganar zakka babu wanda suke da usulun zakka mai kyau kamar masaban malikiya ina fata an gane a ƙarshe ne shine duk wanda ya samu wannan kanshi haka to a ka'ida zai yi kafara haka wanda ya bar sallah da gangan shi ma akwai kafara akan shi insha Allah sai abu na ƙarshe da za mu tsaya a kai minti biyu rage Malam Usman haka sai dai mu tsaya haka kenan akwai matsala guda ɗaya tana da muhimmanci game da wannan matsalan ta sallah wanda akan ta naso mu tsaya mu shiga aya ta gaba wannan gaban ne kadai ke alaka da fikihu sauran gaba ɗaya labarin annabi Musa da Fir'auna za mu shiga daga gobe insha Allah ina ga za mu tsaya ana abin da mu karanta ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa Allah ya karba mana ibadun mu daga ciya mai bai zo ba ko alai dan juma okay akwai abunan committee marayu wanda muka gabatar a bara nanan masallacin da kuma masallacin juma'a da ke bypass a kusan a lokaciya da suke buƙatar a sanar a bude kofa na neman taimako sun ce wannan shekaran suna da marayu sun kai kamar 300 wannan masallacin sun yi rijistar marayu ya kai almost 100 ko 200 ne an tura mi abun na karanta na manta amma da nanan da na can ya kai 300 da yan kai da abin da suke buƙatan akwai taimako na ko kayan sawa ko takalmi ko hula ko hijabi ko atamfa ina fata an gane kayan maza ne ko na mata sannan kuma da kuɗi da abinci ma duka amma range na shekarun marayun daga shekara 1 ne zuwa shekara 16-17 ga maza mata kuma daga shekara 1 ne zuwa shekara 19 ina fata an gane ga duk wanda Allah ya hore mishi ana buƙatar taimakon ko a kawo wannan ko a kai masallacin juma'a wanda ke bypass anan Muhammadu Kabi ko nan wurin masallaci wajen asibitin Ahajas lalle akwai buƙatar a taimaka waɗannan marayun kusan mu ne iyayensu kuma kai ma wata ran zaka iya zamowa yayanka din marayu ne da waɗannan marayu idan ka taimaka musu in kana ganin irin farin cikin da ke fiskan su abin zai baka tausayi to ba wanda zai musu dinkin sallah yarinya ba wanda zai mata dinkin sallah masallaci an kira an bata sai ta manta ma da babanta ya rasu to lalle masu hali akwai buƙata a taimaka ko da yadi ko da kaya ko da atamfa ko da hijabi ko da takalmi ko da kudi duk abin da ya samu Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa sai dai kuma ban san suwa za a nema a nemi ko limaman nan wurin akwai Malam Umar Almadani akwai Ladani Malam Adamu sannan akwai su nima ne meni barin sa kai na ciki ko nima ne meni sannan su Malam Jamilu Bafayo da duk wanda aka san dai suna alaka da nan insha Allah aka bayar zai shiga hannun su da izinin Allah inda ka zo nan ka tambaye ko lada ne ko limami ko a can masallacin juma'a amma ka tabbatar lada ne ko liman ka samu wani sai na dakan shi limami kana ba shi hawa a caba yi can Allah ba da ikon taimakawa na gaskiya zan tambaye sai sa na su da ciya mallana babu wani account number da aka tura ni amma da awal na cikin masallacin nan na ga bara sun sa wani account number zan ga musu a kawo shi a karanta gobe insha Allah kuma sa shi a social media insha Allah za ba da account number gobe Allah yadda Allah karba mana ibadun mu subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh